Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Alhamis 14 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Mustafa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
To Malam Ibrahim ƙarshen ta dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi magana ya tsaye da matsayinsa game da abin da ke faruwa a ƙasar Myanmar da 'yan jinsin Rohingya. Sannan wata yarinya ya kunar bakin wake ta shiga wani masallaci a ƙasar Kamaru ta yi ɓarna. A Ethiopia ma an yi tashin hankali tsakanin wasu ƙabilu biyu kuma an rasa rayuka.
To kanin labaran kenan. Gwamnonin arewacin Najeriya na shirin tsaye da matsaya kan batun sake fasalin Najeriya, amma matasa na cewa
mu gaskiya matasa na arewa abinda muke gani shine rufe kura da gudane kawai a yi referendum, wato kuri'ar raba gardama.
To ko me yace makomar yaki da rashawa a gwamnatin Buhari? Magoya ce
in ba a yi yanzu ba za a gyara nan ba, ya samu lafiya kuma sun ji kunya. In ba yanzu an yi nan ba to kaman ta kai.
Za kuma aji cewa a jamhuriyar Niger ko ko jamhuriyar Niger na nazarin yadda za a yi amfani da kimiyya da fasaha wajen yakar ta'addanci. Kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu na tafa da shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Ƙarshen ta dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya fito ƙarara ya ce abinda hukumomin ƙasar Myanmar suke wa dabam-dabata mutanen jinsin Rohingya wani mataki ne na kawar da su daga doron ƙasa da kuma raba su da ƙasarsu baki ɗaya. Da yake amsa tambayar dalilin da ya sa yanke wannan hukuncin game da lamarin da ke shahara wannan mutanen wanda akasarin su musulmi ne, sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ce idan ka yi wani abu da zai tilasta wa sulhu ɗaya na ɗaukacin mutanen nan da ke a ƙasa su tashi ba shiri su barta, to me za ka kira wannan al'amari? Saboda haka ne maga takarda na majalisar ɗinkin duniya a kalamin da ya ji a hedkwatar majalisar da ke can birnin New York ya nemi hukumomin ƙasar ta Myanmar su dakatar da matakan sojan da suke ɗauka a kawo ƙarshen wannan tashin hankali, a bar doka ta yi aikinta, sannan a kuma tabbatar da ganin cewa duk mutanen da aka tilasta barin ƙasar tasu an kyale su sun dawo cikinta. To sai dai har yanzu hukumomin ƙasar ta Bama suna ci gaba da nacewa a kan cewa duk wannan tashin hankalin fa ya samo asali ne daga ran 25 ga watan Agustan da ya wuce, lokacin da wani gungun 'yan tawaye na Rohingya ɗin suka auka wasu ma'aikatan 'yan sanda domin su mai da martani kan ƙuntatawar da suka ce ana yi musu. Mutane kamar 400 dai aka halaka a cikin hare-haren ramuwar gayya da su ma'aikatan tsaron suka mai da akan su 'yan Rohingya ɗin.
Jiya Laraba, wata ƙaramar yarinya 'yar ƙunar baƙin wake ta fasa nakiyoyin da ke jikinta a cikin wani masallacin ƙasar Kamaru, inda kuma har mutane aƙalla 5 suka rasa rayukansu. Gwamnan yankin da abin ya faru, mijin yawa Bakari, ya ce bayan kiran sallar asuba na farko ne yarinyar mai kamar shekaru 12-13 da haihuwa ta shiga cikin masallacin inda ta yi ta'addancin. Har zuwa yanzu dai ba wata kungiyar da ta dauki alhakin wannan haram, amma dai an san cewa kungiyar Boko Haram ta jima tana gudanar da yaki akan iyakokin kasashen Najeriya da Chadi da jamhuriyar Niger da kuma Kamaru. A cikin makon jiya ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta faɗi cewa mutane sama da 400 aka halaka a Najeriya da Kamaru daga watan Afrilun wannan shekarar zuwa yanzu, wanda ya rubanya yawan mutanen da aka kashe a daidai wannan lokacin a watannin da suka gabata.
Mutane akalla 32 aka halaka su a cikin tashi-tashin hankulan da suka barke a lardunan Oromia da kuma Somali a ƙasar Ethiopia, wanda kuma aka ce kazamin faɗa ne da ya je ya kaure tsakanin 'yan ƙabilan Somali ɗin da na Oromo. A cewar wani ɗan majalisar dokoki na wannan ƙasa da ake kiran shi Bokor Ali Umar Alle, wanda ya shaida sashen Somaliyanci na gidan rediyo na namurin Amurka, cewa mutane 32 da aka halaka ɗin sun ma haɗa har da ƙanansa da aka kashe a daren Litinin a wani ɗan ƙaramin gari da ake kira Awadi yana can tsakanin harar mai yawan musulmi da kuma babban birnin na Nadira Dawa. Ko bayan dan majalisar wasu kafofi da mutane da dama sun tabbatar da barkewar wannan tashin hankalin ko da yake sun ci kada faɗin sunayensu domin suna tsoron kada a kawo musu farmakin lamuwa. Sai dai har yanzu hukumomin Ethiopia din ba su tabbatar da gaskiyar rahoton din ba. To muna ba ku labaran nan daga sashen wasu murar Amurka ne fa a Washington DC. To wasu iyaye a kasar Pakistan sun yi amfani da wutar lantarki wajen kashe ƴaƴansu biyu, mace da namiji, bayan yaran sun gudu don su yi aure ba tare da izinin iyayen nasu ba. Yanzu haka dai rahotanni sun ce an kama duka ubannin yaran biyu haɗe da wasu dangoginsu bayan da suka cinna wannan ɗanyen aiki na abin da ake kira kisan kare mutunci, wanda kuma aka ce an aikata a bisa umarnin wata kotun gargajiya da ake kira Jirga ta dattawan ƙauyensu da ta bada umarnin a kashe yaran. Duk da cewa irin waɗannan kotunan gargajiya ba su da hurumi a shari'a, sukan ci karensu ba babbaka a idan doka ba tare da hukunta su ba. A ran 14 ga watan Agusta ne yaran da suka hada da yarinya mai suna Baja yar shekara 15 da saurayinta Waliyu Rahman ɗan shekara 17 da haihuwa suka gudu saboda iyayen nasu ba su aminta da kasancewar su tare ba, a cewar wani jami'in ɗan sanda mai suna Aman Warwat. Yaran dai sun dawo gida ran 15 ga watan Agusta, kuma a bisa umarnin kotun gargajiyar aka yi amfani da wutar lantarki aka hallaka su.
To a ƙarshe, hukumar shirya wasannin motsa jiki ta Olympics wato IOC ta ba da sanarwar cewa birnin Paris na Faransa shine ta zaɓa ya ɗauki ɗawainiyar shirya wasannin Olympics na shekarar 2024 in Allah ya kai mu. Yana shi ko birnin Los Angeles na nan Amurka aka ba shi wasannin shekarar 2028 in gare ga lafiya. Aje ne hukumar ta IOC ta ba da wannan sanarwa a hedikwatar ta Peru. Wasannin 2024 da birnin Paris zai gudanar za su zama karo na farko a cikin shekaru 100 da birnin ya ɗauki nauyinsu tun bayan wasannin Olympics da ya gudanar a shekarar 1924, kuma zai zama karo na uku da birnin na Paris ya ɗauki nauyin wasannin, ya dai fara gudanar da su ne tun a shekarar 1900. Haka shi ma birnin Los Angeles wannan wasannin na shekarar 2028 su ne zama na karo na uku, wato da ya taɓa ɗaukar ɗawainiyar wannan wasannin na Olympics, bayan da shi ma ya gudanar da su a shekarun 1932 da kuma 1984. Wannan yana nufin raba Amurka baki ɗayanta ta ɗauki bakuncin wannan wasannin yau shekaru 32 cif kenan.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a Najeriya. A yayin da gwamnonin arewacin kasar ke shirin kullo da matsaya guda game da muhawarar sake fasalin Najeriya, su kuma matasan yankin cewa suke wannan fallo lokacin fa ya wuce. Yanzu lokaci ne na kada ƙuri'ar raba gardama. Daga Kaduna, Isa Lawal Ikara gare ka.
Duk da yawaita yawo da buƙatar ganin an fasalta fasalin wannan ƙasa, gwamnonin arewacin Najeriya sun ce sai sun zaga sun ji ra'ayoyin al'ummar jihohin arewa kafin su fitar da matsayin arewacin Najeriya akan buƙatar ganin an fasalta wannan ƙasa. Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambole ke shugabancin kwamitin gwamnonin arewacin Najeriya da ke ƙoƙarin ganin an lalubo matsayar arewacin Najeriya game da maganar fasalta fasalin wannan ƙasa.
Mun tattauna ƙwarai da gaske, mun yanke shawarar cewa da yadda Allah wannan kwamiti zai nemo mutane daban-daban waɗanda suke ƙwararru ne don mu tabbatar da cewa an fito da waɗannan matsalolin ɗaya bayan ɗaya, kuma mun gabatar da su a gaban al'umma a kowace jiha. Wannan kwamitin zai yi aiki cikin sati uku, idan ya gama rahoton shi za a ɗauke shi a miƙa shi ga kowace jiha ta arewa, inda za a tattauna a dawo da abin da an matsaya kowace wannan jiha ga wannan kwamiti. Kuma Allah ya yarda za mu sake zama wannan 24 ga watan goma, inda muke saran za a kawo rahoto na wannan aikin da aka yi. Watan Oktoba za mu tabbatar da cewa an kira wannan babban taro na gwamnonin arewa da sarakunan arewa, inda za mu zauna mu ɗauki matsayi ɗaya.
Sai dai kuma tuni ƙungiyar matasan arewacin Najeriya ta ce ita kan ba ta tare da duk wani yunkuri na fasalta fasalin wannan ƙasa. Alhaji Abdulaziz Suleiman shine yayi magana da yawun hadakar kungiyar matasan na arewacin wannan kasa.
Mu gaskiya matasa na arewa abinda muke gani shine wannan maganan wani canza fasalin kasa duk rufe kura da gudane kawai. Ita ina zaka ce ka gyara wani fasali bayan akwai mutanen da ke cewa su ba ƴan kasan bane. Mu abinda muke cewa shine a yi referendum wato ƙuri'ar raba gardama. Su suwaye suka yadda su zauna a Najeriya sannan sai a ce za a yi fasali amma wannan tun da aka kirkiro Najeriya ake fasalen nan amma bai maganin komai ba har yanzu an ga dan arewa ya hau an taso da fitina cewa a can saboda haka dan arewa duba ya ga abinda zai mishi amfani su kuma saurare mu za mu auna abinda inda aka nufa mu kai musu
maganar fasalta fasalin Najeriya dai na ci gaba da jawo cece ku ce musamman ma dai ganin har yanzu wasu basu gane me ake nufi da fasalta wannan kasa ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida na Ikara daga Kaduna kuma bari mu kada babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda shugaban hukumar yaki da almundahana ta EFCC Ibrahim Magu ya gana da wasu masu sharhi a yanar internet da wasu masu ruwa da tsaki game da makomar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Bayan ganawar ci wakilin Abuja Salisu Shehu Ashaka ya tambaye shi ƙarin haske kan makasudin wannan ganawar sai ya ce
yaki da cin hanci da rashawa abu ne wanda yana son hadin gwiwan dukkan jama'a
to ganin cewa sun yi maka tambayoyi da dama ka ba kowa dama ya yi tambaya ya gaya maka ko abin da yake burge shi da hukumata ko kuma matsaloli kamar yaya ka ji ne a ƙarshen wannan taro
yana da kyau wato mun bawa jama'a dama yanda za su gaya mana yanda muka yi kuskure yanda za su gaya mana kuma yanda za mu gyara za mu ci gaba da wannan irin meeting nan idan yaki nan ba a yi yanzu ba kamanta
hukumar ku tana ta faɗin nasarori da ta samu wani lokacin an je kotuna kuma sai kalla an kori karar ba ka ganin kamar matsalan daga cikin gida ne ko ba ku yin bincike ne cikakken bincike
matsalan tana ko ina yana yiwuwa wasu cases din kila binciken bai samu abin nan ba amma bai kai fudu ba ma maximum case da muka yi losing duka kuma muna kan appeal so ka san mu iyakar mu muyi bincike inda ya kamata kuma sai mu kai kaman shari'a to kaga ba mu da control a nan shari'a din amma na tabbatar maka za mu natso muyi bincike na kwarai na gari saboda mu samu abin nan kuma duk lokacin da kocin da aka yi aka samu kuskure mukan zanna mu mai nazari akai mu san yadda zamu wasu gyare-gyare
to akwai wani rahoto da ya fito inda ake cewa kaman akwai wani gida da aka ko wani guri ne da aka kama cewa ana maganan cewa kaman ko ya kai ma kusan naira biliyan 6 menene gaskiyan wannan labari ne
muna binciken mun samu gidaje daga nan da Lagos da Port Harcourt da sauran wasu jihohi amma har yanzu binciken muna kan so bai kamata bayyana hakan nan gaba ɗaya ba
shugaba Buhari na ba ku goyon baya wajen yin wannan yaki da cin hanci da rashawa
ai siyasa muke yakin wallahi siyasa muke ba da riba rayana muke siyasa nace maka in ba a yi yanzu ba za a gyara nan ba ya samu lafiya kuma sun ji kunya in ba yanzu an yi nan ba to kaman ta kai kuma za mu yi nasara
to gaida Sali yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda jami'an gwamnati da wasu masana suka gana wato dan duba yadda za a yi amfani da kimiyya da fasaha wajen dakile ta'addanci Sulaiman Muni Barma gare ka
Cibiyar nazari da bincike akan matsalolin tsaro CNES ce ta shirya wannan taro da zummar canza yawu tsakanin masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro domin daukar matakan dakile aika-aikar ƴan takife da ƴan damfara da masu tsara ayyukan ta'addanci ta hanyar amfani da cigaban kimiyya kamar yadda mataimakin daraktan cibiyar CNES Abdulaziz Garba ya bayyana
kun diba misalin Boko Haram yanzu duk abin da suka yi sai su sashi bisa wannan na'urorin dan mutane su gani suna yaba kansu suna neman mutane kuma da zasu su bi su kun ga duk wannan yana kawo matsala tunda wataran ba gaskiya suke hudi ba farfagandi ne suke yi to ya kamata mu ma mu yi nazari mu gani yanda za mu yi mu hana su
wasu masu amfani da shafukan sada zumunta kan bi ta wannan hanya hanya don cin zarafin wani ko wasu saboda dalilai na bambancin ra'ayi ko manufa akan hujjar more yancin fadin albarkacin baki. Sai dai ƙwararru a wannan taro na ganin lokaci yayi da za a dauki matakin takawa wannan ɗabi'a burki.
Ba dan an baka inci zaka take incin wani. Kana da inci shi ma mutum yana da inci, amma kowa ya kamata ya san inda incin shi yake tsaya. Duk wannan zamu yi nazari.
Za dai a gabatarwa hukumomin Nijar shawarwarin da aka tsayar a wannan haduwa don ganin an tsara dokokin da za su bada damar saka tsari a fannin amfani da na'urorin zamani da shafukan sada zumunta a wannan kasa, har ma watakila ya zama abun koyi ga kasashen Sahel. Inji Dr. Oswald Padunu.
Je pense que c'est quelque chose qui peut servir pour le Niger mais aussi pour les autres pays du Sahel.
Kodai ke ci gaban kimiya na haddasa illoli masu tarin yawa a fannoni da dama. Ta wani bangare amfani da na'urorin zamani da hanyoyin sadarwar internet na matakar samar da ci gaban jama'a. Saboda haka daraktan fadar shugaban kasar Niger Minister Uhumud Muhammadu ya gargadi mahalarta wannan taro da su yi la'akari da wannan batu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman ga wani somun tabin.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da wani shiri da zai fadakar da 'yan Najeriyar cewa kyauta ne ake ba da belin mutum daga ofishin 'yan sandan a lokacin da aka tsare shi.
Tunda shi shugaban 'yan sanda na kasa gaba daya yace ba wanda zai sake beli, daga yanzu mu ma zamu dauki mataki. Duk wani wanda muka ji ya bada kudi a police station shi zamu yi ma hukunci ma ba dan sanda ba.
To jama'a, sai a biyo mu a shirmu na hantsi dan jin cikakken wannan rahoton. Yanzu kam bari mu koma gefe guda. Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro kika tsanta gwiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Dr. Rebecca Samuel Dali, wadda ta sami lambar karramawa ta Majalisar Dinkin Duniya a bada domin ayyukan jin kai, na nemi sanin kalubale da cibiyar ke fuskanta a gudanar da ayyukanta. Sai ta bayyana cewa
ina da ofisoshi har office na akwai Amewawu camp a Cameroon, wanda muna je ma gwamraye da marayu muna koya musu a can Amewawu camp. Ko da suke kwana nan, ita shugaba wanda tana koyarwa ta samu dan hatsari har aka yanka kafanta, amma muna fata za ta koma ta ci gaba da aiki. Dama headquarter namu a Mucika ne. To da Boko Haram sun je suka vandalizing office din, sai muka yi gudun hijiran ni ma da kaina ma da kernatira. To duka shine muka kawo yanzu headquarter namu yanzu zai zo na Jos. Muna propose za mu yi gine-gine na trauma healing center da sauransu da kuma headquarter namu. Amma na Jos din dama na taba zona Jos. So akwai gidaje wanda gida first me a first da ina yin Kampala, ina yin Kwainawa, shine na dan aje a ciki. So yanzu muna aiki a cikin gidan ne temporary. Dalilin barmu Adamawa saboda hargizin ne, amma yanzu muna so mu koma ma gaba daya a Jos. Muna da partnership da UNHCR. Muna Adamawa, muna Borno, da kuma mu kungiyar da muna hada kai da su nan ma duka muna da ofisoshi a wurin. Da waɗansu individual philanthropists wanda sun ga aikin mu suna taimaka mana, muna ba da scholarship ma duka.
To misali idan mutane suna da bukata kuma suna so su tuntube ku, ina ne za su same ku? Kana kuma banda mabukata waɗanda ma suke son su ba da gudunmuwa domin ganin ci gaban wannan fafatuka da kuke yi, ya ne za su tuntube ku?
Muna da website www.sapi.org. Sannan tunda ke malama duniya a kafin halinki ai zaki in sun baki ma zaki damu.
Kin samu nasarori wannan cibiya ta ki ta zayyana nasarori da dama da aka samu babu shakka duk da yake ana samun tallafi nan da can ba za ku rasa fuskantar kalubale ba waɗannan kalubale zaki iya cewa kuna fuskanta na gudanar da ayyukan ku
kalubale musamman har lokacin da muna raba kaya domin mun share ba kaya a wurare daban-daban ya fi daga 2014 zuwa yanzu mun raba kayayyaki ya fi billion biyu na naira kayan abinci ne kayan mene-mene to wani lokaci an mun je mun raba kayan sai ana kishi har wani lokaci ma ana hana mana wuri mu je mu raba kaya a wuri wani lokaci kuma sai su aika mana ɗan iska wani lokaci sai su shiga su yi kwashe ko kuma su taburmai su bokati su ɓatar mana da wuri shi ne kalubale na farko mutane saban bakin ciki muna aiki amma suna gani kamar aikin da muna yi don muna samun abu a ciki ne sai su yi domin su ɓatar na biyu kuma mutanen da muna taimaka musu ɗin ko masu gudun hijira ko gwamrayen ma sai su yi gunaguni ai ana cin kuɗi a kansu abinda kaɗan-kaɗan ana ba su akwai lokacin da na raba buhu ɗaya-ɗaya da su kwalban mai da su mene-mene amma har yanzu matan sun ce ha ai waɗansu matan ai kafin kun gani sun ba mu har buhu ɗaya na masara ai nasu miliyan-miliyan ne ba ki gan su yadda suna kumbura ba so akwai kalubala wani lokaci ma sai ka gani kamar kai ta bar wannan aiki ne amma kana yi saboda Allah sanan kuma saboda abinda ya iza ka kai na taimake mutane kuma ba duka mutane ne suna gunaguni haka ba kalubala kuma wanda ya fi karce shi ne akwai mutane da yawa su an saba muna bayarwa to wani lokaci kuma kuɗi ba mu da shi wanda za mu ci gaba da ba da agaji ba kamar yanzu wannan shekara 2017 nan ban taba bada agaji na abinci ba amma na saba tun daga 2013 ina bada kayan abinci da meme kusan kowane wata to amma bana nan masu taimake mu kuma waɗansu sun tafi Sudan domin ana ce Boko Haram din yayi dan sauki kuma mun gode Allah yayi sauki amma har yanzu akwai waɗansu suna mutuwa da yunwa kuma muna gansu suna fama amma ba mu da abinda za mu ba su ba kuma partnership da muna da shi yanzu a UNHCR ba ma raba abinci ba muna raba waɗansu kaya za ka ba ma bokati da bargo da mema mutum amma kana gani yunwa yana fili ba zai iya dama wannan abu kuma ya ci ba shi ne kalubala na rashin kuɗi na kuma waɗansu abubuwan da muna fuskanta
Yawato daga ƙarshe kina ɗaya daga cikin masu ayyukan jin ƙai da suka samu lambar yabon nan mai kwarjini ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Menene ya fi birge wannan cibiya a jerin ayyukan nan da kike gudanarwa da yasa kika fice bana har kika samu wannan lambar yabo bisa ga bayanin nasu?
Ni kadai ne ma na samu lambar yabo ɗin bana ni ma ya bani mamaki amma babban abin da suka bani lambar yabo nan domin akwai mata da yara da kuma mutane wanda suna fito a hannun Boko Haram waɗansu sojoji yana kwanto su waɗansu kuma su da kansu suna neman hanya su fito su yi ta tafiya kwana da kwanaki su yi ta fama so irin waɗannan mutane idan mun ji labari suna nan suna cikin mawuyancin lokaci waɗansu suna fita abin kyama ba riga sa'annan sai ana gudun su har ma akwai waɗansu wanda mazajensu ma su ci su sun ce mu yaushe za mu kara aura wanda ta zona kuma a hannun Boko Haram waɗansu iyaye ma suna kin yara suna tsoro to iri wadannan mutane ne domin kin sani an karfafa matan Chibok yan matan Chibok 270 da wani abu amma a cikin list namu wanda dai sun shiga hannu fi 300 wadannan wadanda sun fito ba Chibok girls bane wanda suka fito daga hannun Boko Haram mu sai mu zo mu dauke su suna da ciki daga wurin Boko Haram mu ba za mu ci ba sai mu dauke ta mu dauke su mu bi mu kai su asibiti mu ba da kaya wani an ba mu da kaya za mu yi roko wajen wadansu sai su ba mu sa'anan kuma zama a cikin yanayi akwai wahala sai mu yi musu trauma healing idan mun lallabe su haka sai mu bi mu mubat wanda haifu ne mu jira kuna su haifu idan sun haifu sai mu yi jago sai mu kai su makaranta makarantar koyar sana'a sa'anan wanda mun iyaye sun ci su wanda ke mu tare da shi idan an kafe mazaje muna gina musu gida wadansu mai anguwa muna je wurin su sa'anan in musu magana za mu gina gida nan domin matayen nan sun tashi daga cikin wahala mutane kuma suna kyaman su muna je muna karfafa mutane
To Allah ba da nasara da kuma fatar masu hali baiwa za su ba da gudunmuwa domin sake tsugunar da dukkan waɗanda hararren kungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya da kuma ƙasashe da ke makwabta. Nan kuma za mu sallama da Dr. Rebecca Dali sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka waiwa ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya nike da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene dadin duniya Chata mu ba
Ga gaida malamai yanzu kuma ga Ali Mustafa Sakuta dawo da labaran duniya amma fa a takeice
Wannan da mai kashi babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres da yanzu ya fito karara ya ce abinda hukumomin kasar Myanmar ko kuma Burma suke wa dubban da batan mutane na injinsan Rohingya wani mataki ne na kawar da su daga doron kasa da kuma neman raba su da kasar baki ɗayan ta duk da cewa kasar su ci lokacin da yake an tambaya dalilin da yasa yayi wannan magana din a jiya a New York a cikin hadakwatar majalisar dinkin duniya Sakataren ya ce idan kai wani abu da zai tilasta sulusi ɗaya na daukacin mutanen nan dake ƙasa su tashi su bar ta ba shiri to me zaka kira al'amarin kenan saboda haka ne maga takardan kalamin da yake nema a yi sauri a kawo ƙarshe wannan tashin hankalin a bar dokar ta aikin ta kuma a bar mutanen nan su dawo Jelar ba ta karamar yarinya yar kunar bakin wake ta fasina kiyoyin da ke jikinta a cikin wani masallaci na ƙasar Kamaru inda kuma masallata akalla guda biyar suka rasa rayukansu Gwamnan yankin da abin ya faru miji Yemi Bakari ya ce bayan kiran sallar asuba na farko ne yarinya mai kamar shekaru 12 ko 13 da aikawa ta shiga cikin masallacin ta yi wannan ta'addanci.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Ali Mustafa Sakuto da yake tayani da wanda ya hada mana sautin Salman Abu da injiniya mu na wannan lokacin wato Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.